وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna yammacin 21 ga watan Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447, ci gaba da karatu muna tafsiri, muna suratul nisa, sura ta 4, muna kan aya ta 95.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
الله سبحانه وتعالى يا بينا مانا في بيكو درشن ديدي توا سكان ودن سكي المجاهدون ما سيين ياكي دن توكك الدين الله سبحانه وتعالى da kuma alqa'idun waɗanda suke zaune ba don wani uzuri ba, ba kuma sun zauna din bane don inkari, a'a kawai saboda ganda da kasala. Sun yadda da Allah, sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yadda ta gaskiya ba wai munafikai bane, cewa ba za su zama daidai wa daidai da juna ba. Wanda cikin wannan zaburarwa ce da kuɗaitarwa game da waɗanda suka fifita su zauna a kan su fita zuwa ga jihadi, Allah ya yi haka nuna cewa lalle su zabura, su yi ƙoƙari su tashi su ma su fita zuwa ga jihadi ɗin, saboda samun wannan falala da wannan daraja da masu jihadi suke samu. Abinda ya bawa masu jihadi wannan falala da wannan daraja a kansu shine zaɓar zama da suka yi don ganda da kasala. Wannan sai ya bayu Allah ya kawo maganar a wannan salo na kore daidaituwa domin zaburarwa da kuma ainihin kwaɗaitarwa a kan tsayuwa da jihadi cikin yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar inda Allah yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب كتير سو شوطن دا سكي سنة دا إليمي سنة سني كما دا دوكوكين الله سبحانه وتعالى زاس دا مديني دا وطن دا باس دا إليمي باس دا سني أمسا بداس دا مديني با. Wannan sai ya zama na kwaɗaitarwa ce da kuma zaburarwa kan cewa a tashi a nemi ilimi, a korewa kai jahilci, ta yadda wanda yake al'alimu masani mai ilimi bai zama daidai da wanda yake aljahilu. Kamar inda Allah ke cewa qul la yastawil khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kafratul khabith فاتقوا الله يا أول الألباب لعلكم تفلحون كتير سو باين دزائي ممونا أبو أيكي وانديكي نبنزا yayi daidai da kyakkyawan abu, yayi daidai da aikin kirki. Bayan da za a yi mutumin kirki yayi daidai da na banza, ko da kuwa yawan aikin banza din, yawan wato ainihin na banzan yana birge ka, yana kayatar da kai. A'a, bayan da za a yi su zama daidai. Saboda haka ku tsoraci Allah subhanahu wata'ala wajen kiyaye dokokinsa, ya ku ma'abota hankula, domin ku samu rabota. Da kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala za ku samu rabota, ku samu tsira. To hanya ta samu rabota din wanda take a matsayin sababi shine zama na kirki ta fuskar aikata ayyukan kirki, wanda wannan sai ya baka sababi na samu rabota a wajen Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda Allah ke cewa daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lam. Anan Allah subhanahu wata'ala ya buga misali kan cewa game da waɗanda suka riƙe Allah a matsayin abin bauta, abin kadaitawa shi kadai ba tare da sanya masa abokin tarayya ba, da kore masa dukkan wasu dangogi na ababen tarayya, da kuma waɗanda suka ainihin riƙi Allah tare da wasu ababen bauta suke taranya shi da shi. To sai Allah ya buga misali kan cewa ga mutum wanda ya zama da bawa ne, yana ƙarƙashin wasu wanda suke kuma masu rigima da juna, masu saɓani da juna, masu ja'inja da juna, kuma yana to kaga wannan yana cikin ruɗani da hayaniya da tashin hankali, ta yanda duk yayin da ya faranta wa wannan to zai zanto yayi mai ya bakanta wancan, kuma saboda rashin jituwa take tsakaninsu. Duk yayin da yayi kokarin yardar da wannan to zai zama kuma yayi mai ya kusatar da wancan. To shin wannan mai irin wannan sifa din zai zama daidai da mutumin da ya zama na ya kadaita a tace yake ga wani wanda yake a matsayin uban gida, shi kadai ya rika yake ainihin zantowa, yana kulawa da shi, yana bin umarce-umarcensa da hane-hanensa, kuma wannan ubangidan yana kula da shi, yana tsare shi, yana masa duk abin da ya dace, shin zai zama daidai da wancan? Ba za su zama daidai ba. Don haka ku gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya zaɓe ku kuka zanto musulmai ta yanda Allah kadai kuke bautatawa. Amma mafiya yawan su waɗannan mutane kafirai masu sanya wa Allah ababen tarayya ba sa sanin haka. Ku da Allah ya sanar da ku haka, ya ganar da ku, sai ku gode masa. To shine Allah subhanahu wata'ala anan kaga zaburarwa yake wajen kore masa shirka da tabbatar da kadaituwarsa a matsayin abin bauta. To shine anan Allah ya buga wannan misalin cewar bayan da za a yi su zama daidai wa daida. Kuma cewar da yi ma alqa'iduna, kaga jam'u qa'idin daga ainihin ka'ada ya ka'udu ku'udan. To kaga shi al-ku'ud shine zama. To shi kansa zaman yana nuna mai kasawa da ainihin zama kasa. Saboda duk yayin da mutum ya zanto a zaune yake ba abin da yake yi, ba zai zama daidai da wanda yake tashi tsaye ba. Ma'ana tashi tsaye wajen kokari da jajircewa wajen neman abin da zai ainihin taimaka masa wajen rayuwarsa. Wanda yake zaune bai zama daidai da wanda yake ba a zaune yake ba, yana kokarin ya tashi ya je nan ya je can ya je can don kokarin nema. To lafazin da Allah subhanahu wataala yayi amfani da shi anan yana nuna zantowarsu mai kasa, zantowarsu kasa, zantowar su kasa, hatta ta fuskar lafazin na alqu'ud din. Allah subhanahu wata'ala zai iya amfani da wani lafazin wanda yake ba wannan ba, cewa wanda ba sa fita zuwa ga jihadi ba za su zama daidai da masu jihadi ba. Amma sai ya amfani da lafazin zama, wanda suke zaune a gida, domin nuna maka mai saukar darajar su kasa. Isharatun ila dun, kan cewa lalle kasa suke ta fuskar daraja game da waɗanda suke al-mujahidun, masu fita, masu yaƙi, domin dokaka wato ainihin addinin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma anan sai muka fahimci falala da daraja da kima ta ainihin ibnu ummi maktum radiyallahu an, tare da zantowarsa makaho ne ba shi da cikakken gani amma yake buri yake kwadayin ina ma a ce zai samu dama ya samu iko shi ma ya fita zuwa ga yin jihadi din. A dalilin wannan Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan uzurin cewa wanda suke da uzuri na larura makanta ko gurguntaka ko wani abin da yake mai kama da haka, to su wannan in sun yi niyya zuwa ga jihadi din wannan uzurin shi ya hana su ta yanda babu yanda za su iya, to lalle su sun yi tarayya da masu jihadin ta fuskar mai ta fuskar samun lada. To sai zama na fuska ta gaba kuma har yanzu ibnu ummi maktum yana da wata falala da wata daraja kuma doriya akan cewa wannan aya da Allah ya bada uzuri ga masu larura, Allah ya ba su wannan uzurin, to sun samu wannan uzurin ne da wannan larura a dalili a sababi na shiwa na shi ibnu ummi maktum radiyallahu anhu. Kaga wannan nuni akan falala kan ainihin falala da kuma daraja kan daraja. Kamar yanda ya gabata daga Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu an fi sahih al-Bukhari cewa wannan ana magana ne game da waɗanda suka zauna ga fita yakin Badar, suka ki fita ba wai dan inkari ba, a dan ganda da kasala cewa ba za su zama daidai da waɗanda suka fita ba zuwa ga ainihin jihadi din. To iya wannan kadai al-Imam al-Bukhari ya kawo, iya wannan kadai al-Imam al-Bukhari ya kawo. To kaga shi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yana nuni akan cewa wannan ayar wato ta shafi ahlul Badr ne, tare da cewa kuma kamar yanda ya gabata ajiya cewa bata kebanta iya ga ahlul Badr ba, ta shafi dukkanin masu yaki a kowane lokaci a kowane wuri, kuma ta shafi dukkan waɗanda suke zaune ba sa fita zuwa ga jihadi din a kowane wuri a kowane lokaci. An gane da kyau. To sai ya zamana kuma shi Abdullahi ibnu ummi maktum haka ya zo kuma sunansa Amru ibnu ummi maktum, Amru ibnu ummi maktum, Abdullah ibnu ummi maktum, sunan Abdullah ya zo kamar yadda yake fi sahihi Muslim cewa Abdullahi ibnu ummi maktum, to haka shi ma Amru. Shi bai sami yin hijira ba, bai sami yin ƙaura ba sai bayan da aka yi yaƙi na Badar da ɗan wani lokaci, don haka sai ya samu ya yi hijira ya koma Madina ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karshe ma ya zanto daga cikin ladanai guda hudu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shi da Bilal su ne ladanai biyu a Madina, kamar yadda ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim cewa lalle Bilal yakan yi kiran sallah a cikin dare, don haka ku ci ku sha har sai ibnu ummi maktum ya yi kiran sallah. Su ne ladanai guda biyu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Madina. To sai kuma Abu Mahdhura sai Sa'd ibn al-Qars, to in ka hada su ne ladanai guda hudu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake da su, kamar yanda Ibn al-Qayyim rahimahullah ya ambata littafin Zad al-Ma'ad fi hadai khair al-ibad. To bai yi wannan hijirar ba sai bayan da aka yakin Badar bi muddatin yasira, da dan wani lokaci, kamar yanda Ibn Sa'ad ya ambata ka littafin sa Kitabut Tabaqat al-Kubra, kuma al-Dhahabi rahimahullah as-siyaru a'la min nubala ya goyi bayan sa akan haka. An gane da kyau. To amma anan shi Abdullah ibn Abbas ya ba da labarin ayan ne bai ambacuwa ba, bai ambaci shi ibnu ummi maktum ba a matsayin cewa shine sababin me saukar ayan. To kaga babu me, babu matsala. An gane da kyau. kawai da yana nuni akan cewa ayar ta shafi me hatta me ahlu badr mutanen da suka fita zuwa ga yakin badar da waɗanda ba su fita ba wanda ghazwati badr kuma an yi ta ne bayan shekara biyu da hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai zamana ya zo daga shi dai Abdullah ibn Abbas al-littafin Jami'ut Tirmizi da As-Sunanul Kubra lil Imam An-Nasa'i da kuma Jami'ul Bayan 'an Ta'wili al-Qur'an lil Imam Abi Ja'far al-Tabari da Bayan Mushkil Athar lil Imam Abi Ja'far al-Tahawi wanda ya shahara da sharh Mushkil Athar ta hanyar min tariqi Hajjaj bin Muhammad zuwa ga Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj karshe dai har zuwa ga shi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa wannan aya tana batu ne akan yaqin Badr dangane da waɗanda suka zauna ba su fita zuwa ga yaqin ba da kuma waɗanda suka fita zuwa ga yaqin to sai Allah yake magana cewa ba za su zama daidai wa daidai da juna ba sai yace a lokacin Ibnu Ummi Makatum yazo da kuma Ibnu Jahshin shine Abu Muhammad Ibnu Jahshin to an samu kuskure a Jami'ut Tirmizi cewa Abdullahi Ibnu Jahshin Abdullah Ibnu Jahshin wanda wannan kuskure dan uwansa shine Abdullah Ibnu Jahshin shi Abdullah Ibn Jahashin akhu Abi Ahmad ne bin Jahashin da haka shi a At-Tabari a Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Al-Qur'an sai yace Abu Ahmad Ibn Jahashin shi kuma At-Tirmidhi a Jami'ut Tirmidhi sai yace Abdullah Ibn Jahashin sai ya maida dan uwansa a madadin sa abinda yake daidai shine Abdu Ibn Jahashin kamar yanda yazo a bayanu mushkil al-athar lil imam abi ja'far at-tahawi an ga da kyau ba abdu ibn jahashin dan uwansa kuma abdullah ibn jahashin wanda al-hafiz ibn hajar yayi nuni zuwa ga wannan kuskuren da ya afku al-ittafin sa fathul bari haka al-aini shi ma ya goyi bayan sa akan haka umdatul qari rahmatullah ala al-jami' da haka shi abdu ibn jahashin yana da matsala ta idan shi ma kamar shi ibnu ummi makatum saboda haka sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to gashi aya ta sauka cewa wanda suke zaune zaman gida ba za su zama daidai da waɗanda suka fita zuwa ga jihadi ba to su kuma ga larurar da suke fama da ita ta makanta saboda haka wannan abu ya dame su ya za su to shine karshe sai Allah ya saukar da ghairu ulil darari an gane da kyau ba ya kuma ambaci fifikon masu yin jihadi akan mazauna gida an gane da kyau to da haka wannan karin da yazo na bacin cewa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma game da yaqin badar ne da ambatan sunayen su da wannan karin wannan bai tabbata ba bai tabbata ba da haka daga shi Abdul Malik ibn Abdul Aziz na ibn Jurayj wato matsayin an samu al-idraj ne an samu al-idraj an gane da kyau daga shi Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ko kuma kace a kuskuren ya faru daga shi Hajjaj ibn Muhammad domin shi ya rawaito daga Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj da haka shi wannan karin bai tabbata ba matsayin al-idraj ne wanda shi yasa al-Imam al-Bukhari rahimahullah ya maka nuni zuwa ga illar wannan ƙari din ta yanda sai ya takaitu a iya magana cewa shi Allah ibn Abbas ya ce wannan aya tana batu ne akan waɗanda suka zauna ba su fita zuwa ga yaƙin Badar ba da kuma waɗanda suka fita zuwa ga yaƙin Badar cewa ba za su zama daidai wa daidai da juna ba sai ya tsaya iyanin shi Imam al-Bukhari nuni akan cewa wannan ƙarin ya san da shi amma bai inganta ba bai tabbata ba an gane da kyau tunda kuma kaga shi Ibn Ummi Makatum bai ma yi hijira ba sai yaqin me sai bayan yaqin Badr da dan wani lokaci to taya kuma za a ce shi ne ya zo yake wannan mutum. Kaga wannan bai tabbata ba, akwai nakara. Sai dai in an ɗauki cewa kuma kamar wata ruwaya da aka rawaito daga Muqatil, ya ce wai ta sauka ne akan ghazwat Tabuk, yakin Tabuka, wanda shi kuma an yi shi a shekara 9 ne bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wajen kokarin a yakin kuma ba a ma samu an yakin ba, ta yanda su kafiran suka razana, an himmatu a yakin amma ba a yi ba. An gane da kyau? To wannan kuma kaga shi ma bai tabbata ba, kamar yadda Abu Su'ud ya faɗa a Irshadul Aqal Salim, yake cewa wannan bai tabbata ba, tarihi ma ba zai tafi tare da shi ba, don haka magana ce mai rauni ƙwarai da gaske, ba tabbatacciya ba. Abinda yake daidai shi ne wannan aya ta sauka ne a sababin shi Ibnu Ummi Maktum radiyallahu anhu. To shi ne Allah yake wannan bayanin cewa la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah, sai ce bi amwalihim wa anfusihim, wato da dukiyoyinsu da kuma kawukansu. Suka yi yaƙi, suka yi jihadi da dukiya da kuma kawukansu, to ba za su taɓa zama daidai da waɗanda su suka zauna ɗin ba. Su suka zauna ba su yi jihadin ba, ba za su zama daidai wa daidai ba. Sai dai waɗanda ya zama da cewa su uzuri ne ya hana su, suna da niyya da son yin jihadin, wannan uzurin sai ya hana su, to su za su yi tarayya da waɗanda masu jihadin ta fuskar me? Ta fuskar lada. Amma duk da matsayin kuma ba ɗaya ba ne, wannan sai yake nuna maka matsayin niyya ga abu. Idan kai niyyar abu sai ya zanto baka samu iko ba, kana son kai abu baka samu iko ba, to za a baka me? Za a baka ladan kai abu, saboda falala ta Allah subhanahu wataala. Shi yasa ya zo fi sahihi Muslim min hadisi Sahal bin Sa'id al-Sa'idi radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada'i wa immata ala firashihi. Dukkan wanda ya roki Allah subhanahu wa ta'ala shahada da gaskiya, da gaske yana mai ikhlasi, yana so ya fita filin daga dan ya samu shahada wajen ɗaukaka addinin Allah a ban ƙasa, to Allah zai kai shi matsayin shahidai din, koda ko ya mutu akan shifidar gidansa. Saboda me? Saboda wannan niyya ne, bi niyyatin sadiqa, saboda wannan niyya ta gaskiya da yake da ita. To shine bi amwalihim wa anfusihim, anan nuni akan falala da dukiya take da ita idan ya zanto ana amfani da ita wajen aikin Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma fallar mutum ya sadaukar da rayuwarsa wajen aiki ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala, ta yadda Allah ce bi amwalihim wa anfusihim. A nan Allah sai ya gabatar da dukiya gabanin mai rai, bi amwalihim wa anfusihim. Haka kuma dukkan ragowar wuraren da batu na yin jihadi da dukiya da kawuka, zaka ga duk sun zo ne ta fuskar fara gabatar da dukiya gabanin mai gabanin rayuka, in ban da wuri ɗaya. An gane da kyau? Abinda ya bayu shi ne, saboda shi jihadi wato ainihin ciniki ne, in ma ka samu shahada a kashe ka cikin ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, ka samu shahada, Allah ya azurta ka da shahada, sai zanto ka sai da ran naka wajen neman mai yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ma kuma ya zanto kai ne mai ainihin siyarwa, an gane da kyau, kai ne mai ainihin siyarwa ta fuskar abinda zaka bayar na ka karɓi wani abu na lada na matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ta fuskar me? Ta fuskar bada dukiyarka, bada abinda Allah ya hore maka wajen ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga sai zamana ɓangaren mai siya shi ne waye? Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaren kuma mai siyarwa shine waye? Mai yin jihadi ne. To yayin da ake yin magana, ake tattaunawa, ake batu kan bangaren mai siyarwa, to sai a gabatar da dukiya. Saboda shi mutum abin da yake mafi tsada, mafi ciwo a wurinsa, babu irin kuɗi. Don haka bai iya cire shi ya bayar da shi sai cikin abin da yake da fatan samun wani amfani, an gane, da wata riba, sannan zai iya cire shi ya bayar. Imma wannan amfanin na nan duniya ne, ko imma wannan amfanin da yake fatan lahira ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, gwargwadon imaninsa. To sai ya cire wannan dukiyar ya bayar. In ba haka ba, yanda Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam, ya ɗabi'antar da shi da san dukiya, kamar yadda yake wa tuhibbunal mala hubban jamma, kuna son kuɗi so wanda yake mai yawa. To wannan son da mutum yake yi wa kuɗi, to sai ba yake mai, yake rowar kuɗin, yake riƙe shi, yake ƙin fitar da shi. Kamar yadda Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid, lalle shi mutum game da son kuɗi la shadid, mai tsananin rowa ne. Ai la bakhil, mai tsananin rowa ne. Kamar yadda Tarafatu ibn al-Ab yake faɗa fi diwanihi, inda yake cewa aral mauta ya'tamul kirama wa yastafi aqilata malil fahishil mutashaddid. Kaga al mutashaddidi al bakhil kenan. Yace ina ganin mutuwa ya'tamul kirama, tana zabar mutane masu karamci, masu daraja, masu kima, masu alheri, tana kwashe su, suna rasuwa, suna komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma tana zaɓa ta kwace dukiya ta mutumin da yake marowaci, wanda ya kai mutuƙa wajen rowa, an gane da kyau, ta fuskar ya zanto shi ɗin ma duk da ya ɓoye kuɗin, ya ƙi ci, ya ƙi bayarwa, to ƙarshe ko mutuwa za ta zo ta ɗauke shi, sai ya zanto ya bar kuɗin kuma. To kaga anan aqilata malil fahishil mutashaddidi yana nufin me? Al-bakhil, mai tsananin rowa. To saboda wannan rowar da mutum yake da ita, to shi ya ba bai iya cire kuɗi sai cikin abin da yake ganin ga amfanin da zai samu, imma amfani na nan duniya ko amfani na gobe lahira. To sai zanto wannan shi ne abin da yake shi mafi tsada a wurinsa. To sai zanto a nan sai ake gabatar da dukiya, in ana magana ne game da shi, shi mutum ɗin kenan mai siyarwa. Kamar inda Allah ba ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nan ma kaga an ambaci cewa ya ku suka imani, shin bazan nuna muku wani kasuwanci ba, bazan shiryar da ku ga wata kasuwa ba wanda za ta tseratar da ku daga azaba mai radadi. Shine imani da Allah da manzansa, sannan da jihadi cikin yada tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda za ku yi da dukiyoyinku da kuma kawukanku. To kaga za mu ga duk ragowar wurare sai a gabatar da dukiya gaban nare, sai wuri ɗaya shine inda Allah ke cewa inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawz al azim. Anan sai Allah ya ce Allah ya siya daga mu'minai anfusahum rayukansu, sai kuma ya biyo ba mai wa amwalahum da dukiyoyinsu. A nan sai ya gabatar da rai gabanin dukiya. Saboda nan magana ce ake da mai siya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka abinda yake mafi tsada wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya azurta ka da shahada. Wannan samun shahadar ya fi falala, ya fi tsada, ya fi girma sama ma da ciyar da dukiyar wajen yaɗa tabakin Allah subhanahu wa ta'ala. da haka shahada ita tafi daraja tafi girma wajen Allah subhanahu wataala, to sai Allah ya gabatar da rai gabanin me, gabanin dukiya. Yace inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum tu bi anna lahumul jannata, kudin da za a biya wannan cinikin da akai shi da suna da aljanna. To shi ne abin da yasa anan sai aka gabatar da rai gabanin dukiya, kamar inda Allah ce minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Sannan kuma abu na gaba, mafi yawa dukkan wuraren da ake batu akan jihadi jihadi aka ambaci dukiya da rayuka, ana gabatar da dukiya in banda wancan wurin guda daya, saboda ita dukiya amfaninta ba wai amfani bane, ba wai nafa'un ne qasir ba, nafa'un ne muta'addin, amfani ne wanda yake mai fadi ba wai takaitacce ba. Ta yanda da wannan dukiyar za a siya makamai, da wannan dukiyar za a tallafi a karfafi gajiyayyu, da wannan dukiyar za a siya dukkan abin da ya kamata a siya wajen samun karfi da samun karfafa wajen tsayuwa kan yin wannan jihadi din. To kaga ita dukiya ba wai ta takaitu iya ga abu ɗaya bane, a'a ta shafi ababe da yawa, bangaro da yawa. To amma shi kuma rai ai ya takaitu ne iya ga shi mai shi kawai, an gane da kyau, iya ga shi ne wanda ya bada ransa, kaga iya shi kan nasa ne. Amma wanda ya bada dukiya fa kaga za ta shahu mai bangarori da yawa. To a wannan matakin kuma ita aka fi bukatuwa zuwa gare ta. To da haka kallon wannan kuma sai ya bayu sai aka gabatar da dukiya din a mafiya yawan wurare in banda wuri daya akan abin da ya shafi wato ainihin su rayuka ne, an gane da kyau. Wannan kuma yana nuna wato ainihin falalar dukiya da darajarta, wato da matsayin wanda ya cire dukiyarsa yake bayar da ita domin wato ainihin ciyar da addinin Allah gaba. Shi yasa kamar yanda ya tabbata a Jami'ut Tirmidhi, Usman ibn Affan ana kokarin shirye-shirye na mayaka, kuma ana cikin yanayi na kunci fi sa'atil usrati. Manzo Allah ce wa zai kintsa, wa zai tattali wannan runduna ta wannan mayaka a wannan lokaci. To nan take Usman ibn Affan ai sai ya kwaso dukiya mai tarin yawa sai ya bayar. Sai manzo Allah sai ya ce ma darra Uthman ma fa'ala ba'd al-yawm. Wato Usman ibn Affan duk abin da zai aikata bayan yau to wannan abu zai cutar da shi ba. Wato ya riga ya samu matsayi wajen Allah subhanahu wataala, ta yanda Allah ya riga ya gama datar da shi, dukkan abin da zai yi ma zai zama na abu ne na yarda Allah subhanahu wataala, a sakamakon wannan abin da ya yi na ainihin ciyar da dukiyarsa wajen taimakon wato ainihin mujahidai da ainihin wanda suke yan gwagwarmaya. To haka wanda ya fita ma zuwa ga jihadi, wanda ya tsaya kuma don kula da iyalansa, an gane ba, da tallafawa iyalan mujahidun din da dukiyarsa da abin da Allah ya hore masa, to shi ma haka yana da me, yana da matsayi, an gane da kyau. To shine bi amwalihim wa anfusihim, sai Allah ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja. Allah subhanahu wataala ya fifita masu yin jihadi akan waɗanda suke mazauna ba su fita zuwa ga jihadi ba daraja, ta fuskar wata daraja ta musamman. Wato Allah subhanahu wataala ya ba su wata daraja ta musamman keɓantacciya. Wannan kaga a ƙara fito maka da wani abu wanda yake a fili idan ka sanya lura, ka sanya kulawa. Wannan abin shi ne kenan waɗanda suke da uzuri na ba su samu damar yin jihadi ba, suna so su yi jihadi, to waɗannan sun yi tarayya da masu yin jihadin wajen samun lada. Amma kuma wanda suka fita suka yi jihadin da dukiyarsu da kawukansu, suna da suna da wani fifiko na wata daraja ta musamman a kansu kuma. To ina ga waɗanda kuma su babu niyyar jihadin, mumine ne masu imani amma ganda daga sala yasa su basu fita ba, kaga su kenan lalahum wala alaihim, su babu laifi a kansu, sannan kuma ba su da wani abu na falala, ba su da wani abu na lada. An gane kyau? Shi ne faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja, ta fuskar wata daraja ta musamman. Anan daraja an samu annasbu darajatan litamyiz, domin nuna cewa wannan darajar fa wata daraja ce ta musamman, ba wai ana nufin daraja ce kwaya ɗaya ba, a'a, an ware don nuna mai matsayi da girman daraja. Saboda haka wannan yana nuna ya dullu ala ta'zim, wato girman ita daraja, wannan at-tankir din darajatan, nuna cewa ba wai ana nufin daraja kwaya ɗaya ba, a'a, daraja ce babba, ma'ana wata kunshi darajoji masu tarin yawa na gaske da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su waɗannan masu yin jihadi din da dukiyoyinsu da rayukansu, akan waɗanda suna son yin jihadin uzuri ya hana su, amma duk da cewa sun yi tarayya da su cikin lada, to su dai waɗannan wanda suka fita kuma suna da wasu darajojin na musamman da Allah ya keɓance su banda su waɗannan, saboda matsayin masu yin jihadi da girmansu wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda su kansu masu yin jihadi ɗin da masu ciyarwa, su ma akwai fifiko tsakaninsu da juna, ta fuskar wanda ya yi jihadi a matakin farko lokacin da musulunci yake cikin rauni, rauni ta fuskar al'adad, adadi na mutane, musulman ba su da yawa, rauni ta fuskar al'udad, ƙarfi, tanadi, babu, to ya fifici wanda shi kuma ya yi jihadi ɗin lokacin da musulunci yake da adadi mai yawa na mutane, yake kuma da ƙarfi. Haka wanda ya ciyar lokacin da ake halin rauni na musulunci, ake halin ƙunci, to ya fi daraja sama da wanda ya ciyar kuma bayan musulunci ya bunƙasa an samu wadata, su kansu a junan nasu. Kamar inda Allah ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al fatahi wa qatil ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatilu wa kullan wa'ada Allahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Cewa me ya same ku ne, me yake damun ku ba za ku ciyar ba cikin yada tafarkin Allah a ban kasa? Sammai da ƙasai gaba ɗaya gadin su yana tabbata ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah shi zai gaje su gaba ɗaya. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un wa inna lanahnu muhyi wa numit wa nahnul warithun. To me yasa ba za ku ciyar da dukiyarku ba, ku ba da rayuwarku wajen ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala don ku ci gajiyar wannan abin a gobe lahira? Sai Allah ce wanda ya ciyar da dukiyarsa gabanin a yi fatahu Makka, a buɗe garin Makka a shekara ta 8 bayan hijira, musulunci ya mamaye garin Makka, da wanda ya yi yaƙi, to ba za su zama daidai ba da wanda shi sai bayan da aka yi fatahu Makka ya ciyar ya yi yaƙi, ba za su yi daidai ba. Ula'ika a'azamu darajatan, waɗannan su suka fi girman daraja sama da waɗanda suka ciyar bayan fatahu Makka kuma suka yaƙi. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, sai Allah ce wa kullan wa'ada Allahul husna, amma kowanne daga cikinsu Allah ya masa alƙawarin sakamako mafi kyau, ita ce aljanna. Kuma Allah mai cikakken sani ne game da dukkan abin da kuke aikatawa, da haka zai ba ku labari cikakke, shi ne wa kullan. An gane da kyau? Wannan wa kullan wa'ada Allahul husna, sai zanto wa kullan wannan yana matsayin al-mafa'ul awwal kenan al-husna sai zanto al-mafa'ul thani kenan an gane da kyau wa kullan wa'ada Allahu al-husna amma akwai qira'a ta Abdullah ibn Amir al-Shami qira'atu Abdullah ibn Amir al-Shami ita ma qira'ati thabita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa wa kullun wa'ada Allahu al-husna wa kullun wa'ada Allahu al-husna sai zanto kullun wato wannan a matsayin mai mabutada ne kenan wa'ada Allahu al-husna shine mai khabar da labari din kenan sai zanto marfu'un ne alal libtidai kuma wannan karbabbe ne qira'a ce karbabbe duk da yake wasu daga cikin shashi na ulama'un nahwi an-nuha wato suna kokarin inkarin qira'a ta shi Abdullah ibn Amir al-Shami suna gari kaman tana sabawa ka'idodin nahwu tare cewa kuma qira'a ce karbabbiya tabbatacciya kamar fadin Allah wa kadhalika zuyyina li kaseerin min al-mushrikeena qatlu an gane ba kaga wannan qira'ar waye shi Abdullah ibn Amir al-Shami wa kadhalika zayyana li kaseerin min al-mushrikeena qatala auladihim shuraka'u to sai suke ganin wannan qira'ar kaman ba za ta tafi a daidai ba to shine Ibn Malik cikin al-Kafiya ya mai da martani wajen kare cewa qira'ar Abdullah ibn Amir al-Shami tana fa tafiya kan ka'idodin nahwu din ba a cikin al-Kafiya ita ce asalin al-Fiya kenan al-Khulasa kamar yadda yake a cikin al-Fiya ahsa min al-Kafiya al-Khulasa kama qatada ghinan bila qasasa yake ta cikin al-Kafiya cewa wa umdati qira'atu bin Amir fa kam laha min 'adidin wa nasiri yace abun dogaro na ma qira'ar Abdullah ibn Amir shi yasa zaka samu adadi nawa ne masu kokarin kare qira'ar da kuma karfafar ta cewa ta dace da ka'idodi din an gane da kyau to shi haka yake karantawa anan amma kadai amma anan cikin suratul nisa wa kullan wa'ada Allahu husna shi ma ana haka yake karanta wa kullan wa'ada Allahu husna iya can ne kadai suratul hadid ya karanta da wa kullun wa'ada Allahu husna wallahi ba ta amaluna khadir shine ainishin bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja wato wata daraja ta musamman wanda ta kai kololuwa wajen girma da Allah ya tanada ga masu yin jihadi ya tabbata fi sahih al-bukhari min hadisi abi huraira radiyallahu anhu kuma haka ya tabbata fi sahih muslim min hadisi abi sa'id al-khudri haka ya tabbata fi kitab as-sunan lil imam an-nasa'i min hadisi abi darda kuma haka ya tabbata fi jami' at-tirmidhi wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal min hadisi ubada bin as-samit ubada bi takhfif al-ba'i karkace ubada ubada bin as-samit kaman al-bara karkace barra in banda guda biyu sune ko ake wa tashrid abu ma'ashar da abul aliya in ka karanta muqaddima ta al-minhaj sharh sahih muslim al-imam an-nawawi zaka ga wannan an gane da kyau maza rasul yake cewa lalle a aljanna akwai wasu darajoji daidai har guda 100 dukkan wannan darajojin guda 100 Allah ya tanada su ne ga masu yin jihadi cikin yada tafarkin su a ban kasa tsakanin wannan daraja da yar uwarta daraja kamar tsakanin sama da kasa ne ratan da yake tsakanin su an gane da kyau shine a bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina din daraja din kenan daraja din to wannan kaga yana nuna matsayi na jihadi da girman jihadi kuma jihadi abu ne wanda yake bukatar abubuwa da yawa dukiya ita dukiyar ba za ta isar ba sai ga me sai kuma an samu mazajen da za su yi me jihadi haka mazajen da za su yi jihadin su ma ba za su yi ba sai an samu me sai an samu dukiya domin yin amfani da abubuwa na jihadi ne to da haka Allah yake hada su da yake hada su wuri biyu ya kawo almalu ya kawo me annafs saboda dukkanin waɗannan ababen su ne ababai mafi tsada wajen mutum mafi wahalar bayar da su wajen mutum. An gane kyau, dukiya da rai, sannan kuma rai din ma ya fi tsada. An gane ba, akan ita kanta dukiya din, saboda ai dukiyar ana yin ta ne dan rai din, ana neman ta a tara dan rai din ne. In dai ba wanda ya zama na kuma ya zama bawan dukiya ba, akwai wanda yake bawan dukiyan ne, to shi wannan sai ya bada ransa ma akan me, akan dukiya. To kaga wannan shi ba shi ake magana ba, shine wanda yazo min hadisi Abi Huraira fi sahih al-Bukhari, wanda yana daga cikin hadisan da al-Imam Bukhari ya kadaita da su banda al-Imam Muslim, tafarrada bihi al-Bukhari am Muslim, cewa ta isa abdud dinar, ta isa abdud dirham, ta isa abdul khamisa, a wata ruwaya ta isa abdul khamila, ta isa wan takasa wa idha shika falan taqasha. Wannan zai iya zama labari ne, wato bawan dinar dirham ya halaka, ya halaka, ya lalace, domin at-ta'su shine al-halak, halaka kenan. Walladhina kafaru fa ta'asan lahum wa adalla a'maluhum, ya halaka, ya tabe, kuma ya kifa daka. Idan aka jarrabe shi ma da taka kaya, to saboda ya zama bawan dukiya bai ma jin wannan kayar, balle yake cire ta, kawai abin da yake gaban sa dukiya, duk wata matsala da za ta zo shi ta shafa ne, ko ƴaƴansa ta shafa, ko wani makusancin sa, addini ta shafa, ko al'ummar da yake ciki ta shafa, shi in dai dukiyarsa lafiya lau, to shi ba ruwansa, ba abin da ya dame shi. Da haka ko kuke jin wannan matsala, amma shi bai jinta tunda dukiyarsa lafiya lau, wanda a matsayin labari zai iya zama kuma addu'a ce, cewa Allah ka halakar da wanda ya zama bawan dukiya, Allah ka kifar da wanda ya zama bawan dukiya, Allah idan aka jarrabi bawan dukiya da taka kaya, Allah kada ka bashi ikon mu cire ta, zai zama matsayin addu'a ce. To ayyuhuma ashaddu, wanne fi tsanani a ciki? A'a, ba da labari shi ya fi tsanani, domin labari kaga abin ya riga ya tabbata kenan, an gane ba. Amma ita addu'a zai iya zama a samu wani sababi, min asbabil mawani, zai zama a samu wani sababi daga cikin sababa da za su hana mai wannan addu'a ta yi, mai ta abku ta yi aiki a kai, an gane da kyau. Da haka kaga labarin ya fi tsanani, domin nuna cewa abin ya riga ya mai ya abku kenan. Amma wacce addu'a kaga nema ake, ta iya yi wa a amsa, ta iya yi wa kuma ya zanto ba a amsa ba, saboda wani sabab, min asbabil mani'i li ijabat du'a'i, din an gane da kyau. To kaga wannan yana nuna hatsari kenan da musiba na mutum ya zama bawan wato ainihin dukiya, shine daraja. Sai Allah ce wa kullun wa'adallahu husna, wato kowanne daga cikin su masu yin jihadin da wanda suke zaune a gida, to Allah ya musu alƙawarin sakamako mafi kyau. Wannan kaga sai yake nuni akan cewa su ma wanda suka zauna din danganda da kasala, ba wai dan munafici ba, ba su da laifi kenan. Inda suna da laifi, to kaga da Allah bai ce mai wa kullun wa'adallahu husna ba, mun gane ba, saboda wa kullun wa'adallahu husna, wannan kaga tanwir al-iwad kenan, ai kullu wahidin min hadhain al-fariqain, kenan al-mujahiduna wal qa'iduna, kenan masu yin jihadin da masu zama, kowannen su Allah ya mai ya masa alƙawarin sakamako mafi kyau. Su wanda suka zauna ba su fita zuwa ga jihadin ba, saboda imanin su na gaskiya, to da haka suna da sakamako mafi kyau. Kamar yadda su kuma masu jihadin suna da sakamako da darajoji, darajojin da waɗancan da falaloli da waɗancan ba su samu ba, sakamako su ba su fita zuwa ga jihadi ba. To wannan kaga sai yake nuni akan cewa shi jihadi ba fardu ainin bane, fardu kifayatin ne, inda a ce dole ne akan kowa da kowa. To da su waɗannan da ba su fitan ba, da sun zama mai ababen zargi, da Allah bai ce wa kullun wa'adallahu husna ba, amma cewa wa kullun wa'adallahu husna sai yake nuna akan cewa shi jihadin ba dole bane akan kowa da kowa. Idan wasu suka tsayu da shi, shikenan ya yi mai ya sauka ga wasu, an gane da kyau, ya sauka ga wasu. ta yanda su waɗannan sun zauna ne dan ganda da kasala, ba wai dan munafici ba, ba wai dan inkarin jihadi ba. Karshe kuma Allah ce su ma suna cikin sakamakon mafi kyau, sai dai waɗancan darajojin da waɗancan falalolin to sun keɓanta ga su masu jihadi ne. An gane da kyau a wannan kenan. Kaga nuni akan cewa shi jihadi fardu kifaya ne, idan wasu suka tsayi da shi to ya faɗi ga wasu. Shi yasa ma ake neman cewa in za a fita zuwa ga jihadi kada a fita gaba ɗaya, wasu su fita wasu kuma sai su zauna. Kamar yadda Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Bana bai dacewa ga masu imani su fita zuwa ga jihadi gaba ɗaya. Lamarin Allah da bai yake shi Allah fa'alu ne lima yurid kuma la yusalu amma yafal wa hum yusalu. Idan Allah ya so jarraba ya hukunta kuma duk aka kashe su ba to sai zantu zai yi saura kenan. Allah kuma zai yi hakan bisa ikonsa bisa ganin damarsa. Sannan kuma idan aka fita zuwa ga jihadin gaba ɗaya to wa zai kula da yara ƙanana da marasa lafiya da raunana da tsofaffi. Sannan idan aka fita zuwa ga jihadin gaba ɗaya wa zai kula kuma da tsayar da sallar jami'i, sallar juma'a, karantar da ainihin me mutane addinin Allah. Sannan idan aka fita zuwa ga jihadin gaba ɗaya wa zai bawa garin musulmi kuma tsaro ta yadda babu kowa a garin, saboda haka dukiyoyinsu da abubuwan da suka bari ƙarshe suna cikin barazana. Abokan arziki za su iya zuwa su yi me su kai musu farmaki, su kai musu harisa, su ainihin ɓata dukiyar su hallakar da ita da dai sauran hikimomi da sabuwa. Da haka sai Allah ya nuna cewa wasu su fito sai su zauna. To su ma waɗannan wanda suka zauna ɗin dan ganda da kasala, shi yasa sai aka ce su ma ba su da laifi sakamakon su gidan aljanna, tunda suna da imani. Minal mu'minina, an gane ba, alqa'iduna almu'minuna kenan. Amma sai dai kuma su ba ghairu ulul darar, su kuma ulul darar to su kuma suna da lada na niyya, an gane ba, su larura ce ta hana su, amma suna da lada na ainihin niyya cewa za su je zuwa ga jihadi ne. An gane da kyau wannan kenan. Shine wa kullan wa'adallahu alhusna. Alhusna anan ta'anis ne na al-ahsan. Al-ahsan kuma afa'alu tafdhil, abinda yake mafi kyau. Akwai hasan, akwai me ahsan mafi kyau. To al-husna ala wazni fu'ula, abinda yake mafi kyau kenan. Da haka anan ana nufin aljanna. Ya zama min hadisi Ubay bin Ka'af a Jami'ul Bayan an ta'awili al-Qur'an da tafsirul Qur'an azim ibn Abi Hatim da Sharh Usul Itiqadi al-Sunnah wal Jama'a li Lalaka'i, cewa al-husna ana nufin aljanna. Amma dai isnadin bai inganta ba, amma ya tabbata min hadisi Suhayb bin Sinan Rumi fi sahih Muslim wa fil musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, inda Allah yake cewa alladhina ahsanu al-husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatar wa la dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Lalle ga waɗanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau, ita ce aljanna. Wa ziyada da kuma ƙari, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, da kuma ƙari, wannan ƙarin shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala da mu'mini za su yi. To shi ne wa kullum wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahima. Gobe sai mu dora abin da ya mana saura na bayani. Wa bi hadha al-qadr kifaya wa alhamdulillahi rabbil alamin.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم tambaya wannan mace ce ta rubuto tambaya cewa Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara ilimi take cewa malam wani abu ne yake damuna shine nake tambaya da neman fatawa malam tace kawarta ce suka yi aure ita da saurayinta bayan ya neme ta wato sun riga sun dade suna mu'amala da ita kafin su yi aure har ta kai da ta dauki ciki hakan nema yasa suka yi sauri suka saka wato lokaci domin daura musu aure ba tare da sun sanar da cewa ita wato ainihin ta dauki ciki ba yanzu a takaice suna da yara uku namiji daya mata biyu namijin shine wanda aka samu cikin sa kafin ayi aure take cewa wallahi malam kullum abin yana damunta sai tana sauraron karatu a radio taji wani malami a radio yana cewa idan irin wannan abin ya faru to duk yaran da za a haifa ƴaƴan zina ne shine hankalinta ya ƙara tashi ta kira ita wato ainihin kawarta ta take gaya mata shine suke so su nemi fatawa a wajen malam yanda za a wato ainihin warware al'amari
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd auren su yayi kuma wannan ƴaƴa suna bisa ƴaƴa na halal wannan shine mazhabin shafi'iyya kuma al-hanafiyya su ma basu tsananta akan haka ba sosai saboda haka aure yayi kuma ƴaƴansu ƴaƴa ne wannan shine amma idan ya zama na kafin ayi auren ne aka samu ciki wanda yake ta hanya ta banza to anan abin da yafi dacewa shine a bari sai an haihu din sai a daura aure ne kamar yadda ragowar malamai suka tafi su al-Imam Malik da al-Imam Ahmad bin Hanbal da kuma wata ruwaya aidan cewa ba a daura aure inda ciki wanda yake ciki dai wanda yake an same shi ta hanya wadda take ba halattacciya ba an gane da kyau to amma idan an riga an daura tunda an riga an daura to wanda daman kuma wannan babu komai a kai shine kuma abin da ash-shafi'iyya suke kai an gane da kyau dan haka auren yayi sai dai kawai su ci gaba da tuba ga Allah da neman gafararsa wannan shine wallahi a'lam na'am
sai wannan yake cewa ina malam fatan alkhairi Allah ya saka da maficin alkhairi malam hadisin da yake cewa duk wanda yayi wa annabi salati guda daya Allah zai yi masa goma wanda ya goma Allah zai masa dari wanda ya dari Allah zai masa dubu sai yake cewa dole sai salatul ibrahimiyya ko ku akwai wani salati daban wanda in an yi shi zai wadatar
a wannan bai ma tabbata ba abin da ya tabbata kamar yadda yake fi sahihi muslim wanda ya yi salati daya Allah zai yi masa goma wannan shine abin da ya tabbata amma cewa wanda ya goma Allah zai masa kaza wanda ya kaza Allah zai masa kaza wannan duk bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi salati da ma'anar salati ba na ma'anar addu'a ba da ma'anar salati to shine as-salatu ibrahimiyya wannan shi ake nema mutun yayi domin lokacin da Allah ya saukar da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صحابه اي لارباوا ني ايه وسن سما سبب قريوا وجل لارابتي هر واقوقي سكي دسو ايرن سو حسان ابن ثابت ايرن سو عبد الله ابن رواحه ايرن سو كعب ابن مالك وهل مجرى اما سكتي من سنين دا ميكي مكا سلاما اما يا زام مكا صلاتي sai da suka jira manzal sallam ya koya musu kamar yadda yake hadisu ka'ab bin ujra fi sahih al-bukhari hadisu abi sa'id al-khudri hadisu abi humayd al-sa'idi hadisu abi mas'ud al-badri jama'a min as-sahaba ka duba sahihul bukhari sahih muslim wasu al bukhari da muslim wasu muslim ya kadaita sai da manzo Allah ya koya musu salatin da sigogin sa sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka yi a matsayin salatin da Allah yake nema wajen mu'mine su yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine as-salatu ibrahimiyya idan ya zama da cewa ƙari da aka samu cewa wajen warham muhammadan wanda in muka dauki ibn abi zaid al-qayrawani a kitabu risala kaga da ya kawo as-salatu ibrahimiyya sai ya kai da ƙarin ne warham muhammadan aka ne to kaga cewa warham muhammadan Allah ka ji kan annabi Muhammad a matsayin addu'a wannan ya halatta idan muka dubi hadisi abi huraira da yake sahihul bukhari da kitabu sunan lil imam abi daud na balaraben kauye da yazo ya kele fitsari a masallaci ga karshe da banda ya shigo ai sallah yayi da ya gama sallah sai ce Allahumma rahamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammad kada ka ji kan wani tare da mu manzo Allah bai masa inkari ba wannan sai yake nuna ashe zaka iya nema manzo Allah ne rahama inda hakan bai yiwa da manzo Allah ya masa inkari ai ba ai aune ba kuma sai yake lafsari sahabbai suka daka masa tsawa sai manzo Allah ya ce a ku bar shi ya kare fitsarinsa sai manzo Allah masa bayanin ga yanda aka yi ga yanda aka yi saboda haka sallah ya fara yayi addu'a sannan sai fitsari ba yau fitsarin ya fara yi ba sannan yayi addu'a an gane da kyau yawa kamar yanda yake yawo a bakin masu wazi a sallah ya fara yayi addu'a sannan sai yayi fitsari fitsarin shine a ƙarshe an gane da kyau to ka koda a wannan zai zama akwai dalilin me cewa warham muhammadan to amma tunda bai tabbata manzon Allah ya faɗe shi ba a salati iya wannan ƙarin to malamai suka yi inkari suka yi wa inkari ibn abi zaid kamar alqadi abubakar ibn al-arabi in ka dauki littafinsa arwatul ahwazi da littafinsa kitabul qafas sharhi ne na kitabul muwatta'i lil imam malik bin anas ya ja kunna ya ce ka kiyaye karka kuskura ka ce warham muhammadan a wannan salatin da ibn abi zaid ya kawo domin bai tabbata ba manzo Allah ya faɗa ce ka tsaya iyayen da manzo Allah ya karanta kuma tare da ƙarin warham muhammadan din ma ya zo a hadisi mai rauni kamar yadda yake a al-adab al-mufrad lil imam al-bukhari da walinsa as-salatu ibrahimiyya din warham muhammadan din amma bai tabbata ba da haka yace to a nisanci wannan to ina ga mutum ka kirkiro salati mara tushe kuma ka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anar salati amma inda ma'anar addu'a ne to ita addu'a kuma wannan kofar ta amai a buɗe take in addu'a kake yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma zaka iya yi to shine abin da aka samu daga shashin wasu sahabbai suna yi ga manzo Allah a matsayin addu'a irin su Abdullah ibn Mas'ud irin su Ali ibn Abi Talib da shi bai inganta zuwa gare shi ba a matsayin mai addu'a in ka koma irin musannaf na Abdul Razzaq musannaf na Abu Ibn Abi Shayba amma a matsayin salati to sai ka tsaya menene ainihin as-salatu al-ibrahimi a matsayin yi wa annabi salati gane ba amma in a matsayin addu'a kake yi Allah yayi wa annabi salati to wannan kaga zaka iya Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sallallahu alaihi wa sallam an gane da ke ba wannan matsayin mai addu'a kake amma matsayin yi masa salati din da shi ma addu'an ne amma a matsayin salati ga annabi irin salatin da ake yi wa annabi wanda annabi ya koyo to wannan shine as-salatu ibrahimiyya wannan shi ne a takaice akwai bayanai masu faɗi amma ba lokacin su bane na'am shikenan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, what's your